أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da karatu. Yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 20 a wannan wata na Ramadana, hijira shekara ta 1446 insha Allah. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a waɗannan kwanaki masu albarka ninkin baninki, Allah ya yi rahama da gafara da yafiya da jinƙai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da ƴan uwanmu da aminanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Muna roƙon Allah ta'ala a waɗannan kwanaki masu albarka, Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai, ya kuma ɗauki rayuwarmu akan imani. Dukkan abin da ya dame mu a ƙasarmu Najeriya, musamman na talauci da ƙuncin rayuwa da ake ciki, Allah ta'ala ya sawwaka wa kowa daga cikin ƙofofi da falalarsa. Muna roƙon Allah ta'ala ƙalubale na tsaro da ake fama da shi, Allah ta'ala ya amintar da mu. Shuwagabanni, Allah ya sanya adalci da riƙon amana da tsoron Allah a zukatansu. Allah ta'ala ya ba su ikon yin adalci da riƙon amana. Baya ga haka, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala buƙatunmu gare shi na lahira da duniya, Allah ta'ala ya biya mana. Sharri na duniya ko fitinan lahira, Allah ta'ala ya kare mu gabaki ɗaya. Wanda ya nufe mu da alkhairi, muna roƙon Allah ta'ala ya nufe shi da alheri ninkin baninki. Wanda ya nufe mu da sharri, muna roƙon Allah ta'ala ya shirye shi. Idan ba zai shiri ba, Allah ta'ala ya maida dukkan sharrinsa ya kare a kansa. Muna 20 ga Ramadana a yau. Daga an sha ruwa an kai azumi na 20, to daren da ke gaba shi ne aka fara darare guda 10 na ƙarshen Ramadana. Bayan an kai azumi 20, shi ne daren 21 shi ne farkon. Ba yadda ake ɗaukan an kai na 19 daren 20 sai a fara ba. Usually wasu suna wannan dan ƙoƙarin a sauke Qur'ani a yi izu 6-6 sau 10 sai a yi 60 sai a fara daga daren 20, saboda Ramadana a mafiya yawan lokaci ta fi ƙarewa ne a kwana 29 ba 30 ba. Amma a ƙa'ida bayan an kai azumi 20 ne tukunna, kamar yau azumi 20, to daren da ke gaba shi ne daren farko na kwanaki 10 na ƙarshen watan Ramadan. Amma idan mutum ya yi ƙiyamul laili gabannin nan ma, to ya yi, yana da lada. Tunda duka kwanakin Ramadana in an yi ƙiyamul laili akwai lada, kai kwanakin ma da ba Ramadana ba kan yi ƙiyamul laili, ai akwai lada a waɗannan kwanaki 10 na ƙarshen watan Ramadan. A takaicen takaitawa, fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam, babu wasu kwanakin da yake raye darare kaman darare guda 10 na ƙarshen watan Ramadan. Ummuna Aisha radiyallahu anha, As-Siddiqa bintu Siddiq, dattijuwar arziki kuma ƴar gidan dattijon arziki Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, kuma iyali ga cikamakin annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a hadisi na 2024 a cikin Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min hadisi Rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-Bukhari, tace kana Rasulullah idza dakhala al-ashru shadda mi'zara wa ayqadha ahlahu wa ahya laylahu. A wannan hadisi na Bukhari na 2024 take cewa idan kwanaki 10 na dararen Ramadan suka shigo, fiyayyen halitta shadda mi'zara yana daura bantansa. Daura bante karin magana ne, shine cewa wato yana nada dantse don bauta, yana kara kaimi wajen bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala, shine shadda mi'zara. Sannan na biyu, yana iya daukan kuma dukkan wata mu'amala ta jin dadi a dare yana rage ta, hatta mu'amala da iyali yakan nisance shi a lokacin, ba wai dan haramun bane, ba haramun bane, amma don a samu nutsuwa zuwa ga bauta. Yana kuma tada iyalansa a bacci, dukkan yaran da suka kai shekara 7 ya dace a koya musu yin sallah. Ita ibada koyanta ake yi, wanda fa bai koya ba zai iya ba. Za ka samu dattijo dan shekara 70-80, in ka kawo shi nan awa ɗaya nan ba zai iya zama ba. A duk minti dai sai ya duba agogo sau uku, sai ya yi hamma, sai ka, saboda bai saba zama a majalisin ilimi ba. Amma za ka kai shi wajen da ake sabga ce ta duniya, to zai kwana tun daga taren da dare har gari ya waye suna mitin, ana haɗa ya za a cutar da wani. To shi yasa bautan Allah koya ne, sai mun koya wa ƴaƴanmu yin sallah, yin azumi. In ba mu koya musu ba suka girma, ba za su yi ba. In ku suka yi ba sa yi da kwaɗayi, to shi yasa mu riƙa yi, ko da yin azumi irin ɗan rabin nan ne, yaro ya azumin moɗa, duk yana da kyau don su koyi ibada ɗin. A riƙa koya musu kaɗan-kaɗan suna haurawa, so yara a tashe su yi sallah. Iyalai da suke cikin halin rashin tsarki su ma su tashi, sallah ce ba za su yi, ba za su yi sauran ayyuka na ibada. Wa ahya laylahu, kuma yakan raye darensa gaba ɗaya da ibada. Waɗannan kwanaki yana raya su da ibada. ‘Yan uwa, mun samu Ramadan na shekara ta 1446, har ga Allah duk cikinmu babu mai tabbas cewa Ramadan ta 1447 za mu shaida ta. Babu tabbas, kowane mutum bai da tabbas. Lokacin Allah na iya zuwa a kowane lokaci. Rahama ce ta Allah ya sanya lada da ibada a waɗannan kwanaki. Ake samu da yawa musamman daren Lailatul Qadr wanda ke zuwa a wutiri. Rahama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, don life span ɗinmu ɗan takaitacce ne tsawon rayuwarmu, ba a wuce 60-70, ‘yan kaɗan ne ke haura 70, sai Allah cikin gatansa sai mana baiwa da dare guda ɗaya, da idan kai ibada a cikinsa ya fi dararen da babu shi. Ibadar da aka yi babu shi in kullum ana kiyamun laili na tsawon sama da shekara 83. Idan ka dace a wannan dare din, musamman idan ka yi ibada da neman lada a wurin Allah da kuma imani a zuciyarka, za ka samu wannan lada. Don haka ina mana wasiya, ‘yan uwa, a waɗannan kwanaki masu albarka mu dage mu amfana da su a waɗannan darare. Mu tabbatar kullum mun yi sallar da riƙiyamul layli, mun yi ko tarawihi ko tahajjud, wannan yana da matuƙar muhimmanci. Na biyu, a dararen mu karanta Qur'ani, karatun Qur'ani na cikin manya-manyan ibadu da ake zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Na uku, mu yawaita yin istighfari, astaghfirullah, neman gafarar Allah babban ibada ce, musamman a ƙarshen dare wajen 2-3-4 na dare har zuwa fitowar alfijir, mu yawaita istighfari. Na huɗu, mu yawaita neman afuwa na Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni. Na biyar, mu dage da neman aljanna, saboda ita ce kololuwa neman aljanna ibada ne a wurin Allah kuma mu roki Allah aljannan firdausi na shida mu yi kokari dukkan bukatunmu na duniya kada mu manta su mu roki Allah subhanahu wataala ya biya mana na bakwai mu sanya iyayenmu addu'a suna raye ko sun koma zuwa ga Allah suna da tsananin bukatar addu'ar mu na takwas mu sanya iyayenmu da iyalanmu duka a cikin addu'a suna da tsananin bukatar addu'a zuwa gare mu na shari'a daga wurin Allah subhanahu wataala addu'ar iyaye ga ƴaƴa Allah ta'ala yana karba sai na nawa sai na'am sai na tara dai sai na tara mu yi addu'a ga ƴan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya abokane ne aminai ne makwafta ne malaman mu ne da makamantan su na da matukar muhimmanci mu musu addu'a na goma a cikin abin da zamu yi a wannan dare da izinin Allah subhanahu wataala shine mu yi kokarin tuna mai muke so mu yi daga nan zuwa next year sai mu roki Allah ta'ala ya ba mu ikon yin su a wannan shekara da don a daren ake approving budget na shekara guda so irin budget da ka zo da shi a wannan dare din za a maka approving wannan budget din ce za ka kira shi da cewa inna anzalallahu fi lailatul qadr daga kaddara so a wannan daren ake rubuta budget ai approving budget din gaba daya to sai ka roki Allah alheri kar ka ji a daren kana ce Allah sa cikin el clasico ku ci ba su rana ko ku ci real madrid ya dace ka tuna wani abu da kake bukata na shekara guda budget dinka me kake so a maka budget na rayuwar duniya da lahira a wannan dare sai ka roke shi yana da matukar muhimmanci mu yi wannan al'amari din kuma a cikin addu'o'i na 11 kada a manta da Isa Ali Ibrahim kada a manta da mu muna mika kokon bara a kowane category sai ka samu muna mika kokon bara Allah ta'ala ya samu dace magabatan mu na kwade suka ce inda ba dan Allah ta kaita daren lailatul qadri a kwanaki 10 na karshen wata ba na karshen wata ramadan da duk ibadar da suke yi a ainihin wannan kwanaki 10 haka za su yi shi a dukkan shekarar a dare dukkan shekarar a dare haka za yi ibada so amma cikin hikimar Allah sai babu a kwana 10 10 ma witri yanzu wannan na farko daren da ke gaban mu nan na 21 na cike 23 25 27 29 duka suna cike kuma a musulunci dare ke zuwa gabanin rana yanzu muna da darasin 20 a baki azumin 20 a bakin mu daga mun sha ruwa daren 21 ya fara so sai mu gane cewa dare ne gabanin muni wannan a takaita ne dan ya dan ba mu guidance na waɗannan kwanaki masu albarka Allah ta'ala ya datar da mu ya kuma sa ba mu yi asarar watan Ramadan ba Allah ta'ala ka sa ba mu yi asarar waɗannan kwanaki masu albarka ba ya hayyu ya qayyum ya zal jalal wal ikram Allah ka sa ba mu yi asarar waɗannan kwanaki masu albarka ba Allahumma ij'alna min utaqa'i shahri Ramadan amin Allahumma ij'alna min utaqa'i shahri Ramadan Allahumma irzuqna bi qiyam lailatul qadr imanan wa ihtisaban Allahumma taqabbal du'a'ana wa du'a'a man sa'ala du'a'a minna اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وكل من سبقنا بالإيمان اللهم اجعلنا من أتقاء هذا الشهر المبارك اللهم وفقنا بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم تقبل دعاءنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم ول علينا أمورنا خيارنا ولا تول علينا أمورنا شرارنا اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين mu yi wa garuruwanmu addu'a ƙauyukanmu addu'a mu yi wa ƙasarmu addu'a mu yi wa addininmu addu'a mu yi wa ƴan uwanmu masu rauni da ake azabtarwa a duniya addu'a Allah shi sa mu wange lafiya in akwai tambayoyi masu ma'ana injiniya Ibrahim bismillah sai mu yi su a takaice saboda lokaci din ba sai na tsawaita bayani da yawa ba ko sai a fahimce ni insha Allah ta'ala وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
yace Allah ya sadar da iya Allah ya sadar wa iya yammalam da ala rahma da rahmat da ke cikin wannan wata mai albarka
amin ya hayyu ya
yace cewa tambaya ta ita ce menene hukuncin masu kama wajen zama a masallaci sai su sa alqur'ani a matsayin shaida daga karshe ina kara addu'a Allah ya kara wa malam lafiya da imani Allah ya kara mutuncin sa da zuri'arsa baki daya na kuri a shawo lafiya.
Amin ya hayyu ya qayyum, muna godiya da addu'o'i. A cikin الشرح الممتع على زاد المستقنع نا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوهيبي التميمي رحمة الله عليه مجلد نبيا نمبا نتريد خمسين دا أكو يناتيا كام ولي أما صلاتي أسل سبا أبنيمي كوبا sai dai in mutun ya dan tashi ne don ko ya jaddada alwalaya dawo da gaggawa kuma ba a tsaye da sallah ba, to a wannan hali an yi sauki. Dalilin cewa an yi sauki shine dogaro da hadisi da ke cikin sahihu Muslim da ke cewa man qama min majlisihi thumma raja ilayhi fa huwa ahqqu bihi, wanda ya tashi a wurin sa sai ya dan fita kadan sai ya dawo, to ya fi kowa cancanta da wannan wurin. Wannan hadithi iya sahihu Muslim hadithi ne na 2179. A wannan sai yake nuna cewa idan kana wuri a masallaci, misali an yi sallan isha sai aka ce za a ba da minti 30 gabanin tarawih ko 15, sai alwala ta warware sai kace bari ne da gaggawa na dawo, gabanin a sai da tarawih sai ka fita za ka sabunta Allah ka dawo, to in ka dawo ba a fara sallah ba ka fi kowa cancanta da wurin. Matukar ka bar jarrumanka ko hularka ko kuma Qur'aninka da kake karantawa a wurin, saboda bukatar ba ta tsawaita ba, ko kuma daga gaggawa kana cikin sahu sai ka ga direbanka ta window ya zo yana so magana da kai, sai ka bar wurin saboda kada ba san iyalanka ke neman ka, sai ka je kai magana da shi ka dato a nan kai ka fi cancanta da wurin. Amma irin kama wuri da shari'a ba ta amince ba shine baka taho masallaci ba sai ka kira wani a waya sai ka ce kama mun waje a sahun farko, wannan baya halatta a musulunci. In kana son wurin sai ka zo da gaggawa, ko kuma an yi sallan azhar sai ka aje shimfiɗinka a wurin kace zaka jira hala azhar, kuma kai baka wurin. A nan malamai suka ce nan ma bai yi ba, sai dai in kawai tashin da kai a wurin za ka yi alwalaje ka dawo, ko kana cikin sahu sai ka ga wani call na gaggawa a wayarka ko daga iyalanka ne cewa akwai ojen abu ka ɗauka da gaggawa ko akwai matsala a gida, wannan matsalar na iya sa ka fita a masallacin da gaggawa ka ji menene ake ciki. Duk waɗannan sun halatta, amma ɗabi'a ta a kama wuri wani bai zo ba wani ya kama masa, ko kuma kana itikafi kawai ka aje a sahun farko kullum kana wuri a baya sai an zo sallah tukunna ka zo kai ta bala'i waye sai a zauna maka, a nan bai ba. In kana son wurin ka ne da sahun farkon a itikafi shine wajen zamanka, in ka tashi ka dan fita ne ka dan kuskura bakinka ko ka dan sha ruwa ko ka ci abinci ko ka dan yi dan alwala da gaggawa ka dawo, a wannan hali shi yake halatta. Amma ba mu zo ba a kama mana ko mu yi wata sallah mu tafi wata sabga kuma mu kama sahu, duka wannan baya halatta. Ko mu yi sallah sai mu bar kafin a wurin sai mu koma wajen masallaci muna kira kuma muna nufin a kama, to wannan bai yi ba. Amma ko a wannan hali idan ka fita alwala sai aka tsaye da sahu, to ana tsaye da sahu wurin da ba naka ba ne, don ba zai a sako mu bar gibi saboda muna tsammanin za ka dawo, sai ka yi haƙuri in ka dawo sai ka je ka jona sahu duk inda ya sawwaka. Wannan shi ne daidai, wallahu ta'ala a'lam.
Sai malam mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum malam.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yace sunana Muhammad Khairi Wadili daga Kashiru a karamar hukumar Kudu a jihar Gombe. Ina yi wa malam barka da wannan lokacin.
To mu ma muna maka barka da wannan lokacin.
Tambaya ta ita ce menene hukuncin wato dukan yara a masallaci alhalin ana cikin sallah saboda suna magana ko kuma suna wasa?
Sheikh Saleh bin Abdullah bin Fawzan al-Fawzan a cikin sharhansa na Ighathatul Mustafid yayi magana akan matsayin dukan yara ko a masallaci ko a wajen masallaci don tarbiyya ko don makamancin wannan, a shafi na 282 283 284 a cikin Ighathatul Mustafid yace akwai matakin da yake halatta a daki yaro, akwai wanda baya halatta, sannan akwai irin dukan da ke halatta, akwai dukan da baya halatta. A wani hali yake halatta a dake shi, yace dukkan yaron da ya kai shekara 10 idan yake ya zama baya jin magana ana iya dukan sa, amma kar a yadda a mai dukan da zai ji ciwo. Kawai dan duka ne dan da ladarwa, inda aran ma amince sai na kwatanta muku irin dukan
kar ba zai ji kwatantawa
ba. Aran ba ce bismillah, amma ban ji sana gada ba, mutum ba zai ji da Qur'ani ba. Yace ya halatta a dake wanda ya kai 10 years, amma wanda bai kai 10 years ba a babin ladabi ba a so a dake shi, sai dai a tsoratar da shi. Dogaro da hadisin da ke cikin Irwaul Ghalil fi takhrij ahadith manaris sabil, da siyayyan halitta ke cewa muru abna'akum bi salali sab'in wadribuhum li asharin wa farriqu bainahum fil wadaji. Hadisin iya cikin Irwa, hadisi na 247. Yace ku daki umurci yaran ku da yin sallah in sun kai shekara 7, ku dake su in sun kai 10, sannan ku rika raba tsakanin su a wurin kwanciya in sun kai 10 years, a rika raba musu katifa kar a bari suna kwana da juna. A nan sai ce in ya kai 10 years ya halatta, amma malamai suka ce dukan yaran da bai kai 10 years ba ba a so. Limaza? Li'anna ar-rasula haddada, don manzon Allah ya yi iyaka ce in sun kai 10 years, sanda ya ce in yaro ya kai 10. So yaron da ya kai 10, aka ja kunnansa, aka yi nasiha, aka yi kaza bai yi ba, ana iya dan dukansa, amma duka kada. Malamai suka ce in bulala za a yi kar a dake shi inda zai fasa fiskarsa ko wuyansa, sai a dan daki ko dan cinyoyinsa ko dan sharaɓarsa haka da bulala. Kuma ko a nan a ka'ida ba a yi wa yaro bulala da ya wuce guda 10, don hadisi ya inganta cewa la yujladu ahadun fawqa ashara aswat illa fi haddi min hududillah. Wannan hadisi muttafaqun alayhi ne, yana Muslim, hadisi na 3222. Manzo Allah yake cewa kada a daki wani sama da bulala 10, sai dai in za a sayar masa da haddi ne daga cikin punishment na Allah, wanda Allah ya kira adadi kaman wanda ya yi zina bulala 100 ko kasafi 80. To amma in dai ba haddi ba ne, a matsayin ta'aziri ne, tsoratarwa, ba a dukan yaro sama da bulala 10, ko ma wane ne. Kuma a nan ma ba wai da ƙarfi za a yi ba, irin ɗan barazana ne, ɗan saka kar ka ƙara. Saboda in ka sabar wa yaro da duka da yawa, ya daina tsoron duka, to nan gaba ba abin da za a masa kuma ba shi tsoro. Shi ne hatsarin. Dan abin tsoro ga uba shi ne duka. Ran da uban ya saba duka, yaron ya goge da duka, ya zama gogagge a duka. So daga nan ba abin da za a masa barazana. In ka ce kisa ne, ya san ba za ka kashe shi ba. In ya ce kace za ka jefa a ribiya, san ba haka ba ne. Kuma da man barazana ka duka ne, to ka ganar da makamanka. Ke sa shi kafalin makamin karshe ba a yadda a bar yara su saba da shi, shi ne bulala. A ka'idar sunna ma ana rake bulala a gida sunna ne. Amma yaro da yake kalli nan, kalli dorina, waye ya kai shekara 50 a nan ko 60 a gidansu babu dorina?
Ara ma akwai a gida?
Yawwa,
mu ba duka ake ba, amma iyayenmu suna yasa ce to kalli nan. Daga ka kalle da dorinan fada sai ka ce to na yi cilu.
Shikenan a zauna lafiya. So an fi so a yi barazana da ita ba dukan ba. Mafhum? Wallahu ta'ala alam. Idan suna laifi a masallaci sun kai 10 years, an yi a gyara ba a yi ba, ana iya yin ɗan ta'aziri, an kiyaye sharaɗin nan ba a hana ba. Amma in kuwa ba haka ba, to a yi cigaba da musu barazana, shi ya fi dacewa. Wallahu ta'ala alam.
Sai malam ya tambaya ta karshe saboda lokacin shi, so assalamu alaikum malam.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allah ya ji kan iyaye sharafuna. Tambaya ta ita ce, menene hukuncin shigar da yara tsawon gaba daga fitsari, kuma idan manya sun zo sai su turo daga sama? Ita ce wa wassalam, na gode malam, Allah ya ji kan iyaye mu sha ruwa lafiya. Sa'an malam, akwai masu neman haskoki daga cikin su, akwai wanda za su rubuta promotion a kan sa ma'aikatu su, suna bukatar malam ya sa su addu'a. Sai wasu ma'aikata da suka fadi a garin Yobe da idan sun yi wata shekara 4 a hannun ƴan sa'a, har yanzu babu labarinsu, da aka suke neman malam ya sa su addu'a, Allah ya kautar da su. Sai wata mahaifiya da aka yi mata aiki ba ta da lafiya, kuma suna bukatar Allah ya ba ta lafiya. Sai malam, kamar yadda a kullum kallon sun zai iya ɗaukan baki, yau ma akwai baban da ya ɗauko tun daga wato Rusau, wato Dr. Bello Muhammad na farfashi, ɗina a ɗin sauki ma ya taho yana zuwa ya karatu malamin.
To alhamdulillah, jiya ma mun yi da rector na Federal College of Education Gombe ya zauna a can baya, sai bayan ina misali shi ne na ce na ga wani ɗan statistics a zaune a can bayan an goshi. So dakta muna maraba da zuwa ka insha Allah yanzu da sauran ‘yan uwa duka da suka zo, Allah ya albarka. Masu buƙatar addu’o’i duka buƙatunku muna roƙon Allah alhayyu alqayyum, Allah ya amsa mana. Dukkan waɗanda suke da damuwa aka karanta Allah ya amsa, wanda ma ba a karanta ba suke da buƙatu duka Allah ya biya mana buƙatunmu. Muna roƙonsa da sunayensa na alhayyu alqayyum. Tambaya kan saka yara ƙanana a sahun gaba, dogaro da hadisi wanda ke cikin Bukhari, hadisi na 685, hadisin Anas ibn Malik radiyallahu an ya tabbata da cewa yaran da suke da ɗan nutsuwa ya halatta a sa su a sahun sallah ko da sahun farko ne. Don hadisin Anas ibn Malik, Allah ya ƙara masa yadda yake cewa ana yace sallaitu khalfan nabi ana wa yatim min baitina khalfahu wa ummi wa ummu sulaym khalfana, yace manzo Allah ya mana sallah ni da wani maraya muna bayansa, sai mahaifiyata da ummu sulaym ko suna bayan mu. Kaga da yace yatimun aibi, wanda aka ce yatimun a ka'ida bai balaga ba, saboda yatimun iya nufin yaron da babansa ya rasu ne amma bai kai munzali ba, shi ake cewa yatim. Kuma sai yace ni da shi mu muke sahu directly bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan muka duba littafin Taysirul Allam, sharha na Umdatul Ahkam na Sheikh Abdullahi Bassam, a mujalladin farko karkashin hadisi din da yake Umdatul Ahkam da man fi mattafaq alaihi al-Bukhari wa Muslim ne. To wannan hadisi na 682 a Bukhari da ya zo kansa a mujalladi na farko namba na 106, sai ya ce wannan ke bayyana mana ya halatta ga yaro da ke da nutsuwa a sa shi a sahun sallah sahun farko, babu dokar da ta hana shi ta shari'a. Matukar zai nutsu ba zai bata sahu ba, kuma musabban ya kai shekara 7 a sa shi. Ba bambanci tsakanin farilla da nafila, ba bambanci tsakanin sallah a masallaci ko sallar gawa, ba bambanci sallar juma'a da sallar idi. Duk yaron da ke da nutsuwa kuma ya zo da wuri masallaci sai ya shiga sahun farko ya zauna ya nutsu, wani babba bai zai ce kai ko ma bai ku ƴaƴanmu ne, ba a wannan seniority din a masallaci. In yaron da ka zo a bashi auren sa ya zauna, mafhum? Sai wallahu ta'ala a'lam. A'lam ma in ka gane ya zamu tashi. Bismillah, ina zaton dai aya ce ta 175 a Ali Imran, ko ya zama kenan. In haka ne saura aya 25 a gama sura. Allah shi mana jagoranci. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر.
ني دينا دا جا ساكي دوبا ني دا شي واي ني ني كو شي تو نا مكا وان
دو انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر ولهم عذاب مهين.
inna ma zalikumush shaytanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin aya ta 175 a cikin Ali Imran. Allah yace inna ma abun sani kadai zalikumush shaytanu yukhawwifu awliya'a wannan shaytan ne yake tsoratar da waliyansa yana kuma daukan yake tsoratar da ku da waliyansa fala takhafuhum kada ku ji tsoransa wa khafuni ku ji tsorona in kuntum mu'minina in dai da gaske ku masu imani ne to tsoran Allah ake ji ba a jin tsoran shaytan. Wannan aya na da alaka da abin da ya faru a yaki na Uhud kamar yadda malaman Qur'ani suka faɗa irin Imam Ibn Kathir a cikin tafsirin Qur'an al-Karim Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi rahmatullahi alayhi a cikin Al-Jami lihakam al-Qur'an irin su Imam al-Baghawi rahmatullahi alayhi cikin Ma'alim at-Tanzil cewa waɗanda suka ji tsoro suka gudu a Uhud da waɗanda aka ce a dawo yakin Uhud munafiki ne sai musu kada ku je ku sai munafiki ya zo ya ce kar ku je yanzu ka dawo kana kare ka dawo an fasa ma kai kuma zaka koma. Wannan aya ta shafe su sannan kuma ta shafi dukkan wani abin da shedan a yau zai tsoratar da kai akan bin Allah duk ya shiga ciki don hukuncin bai takaita ga sababin nuzul kadai ba ya shafi dukkan wani hukunci na abin da zai faru a yau ila ayyari sallahu al-ardu wa man alaiha har zuwa ranar da Allah zai gaje wannan kasar da abin da ke kan kasa da mafhum tayyib kalmar innama menene hukuncinta adatul hasr in an ce innama aka ce adatul hasr abin da ke nufi shine dukkan abin da ya dace a gaya maka a wurin an fade shi kuma dukkan wani abin da bai dace a fada ba to ba a fade shi ba shine wato an gama magana duk inda a larabci aka ce maka innama aka yi magana shine duk wani abin da ya dace a gaya maka na tsira a wurin an fada duk wata hanyar shedan ta halaka an maka bayaninta sai a ce innama a mafiya yawa yakan zo adatul hasr ne amma wani lokaci yakan zo bayan adatul hasr ne dama لتقديم ما حكمه التأخير أو لتأخير ما حكمه التقديم سيكار أكم ونن كما يكن ذو للنفي والإثبات إنما لا يزوى تكور ونأب تتبت ونأب دوك ياشي قدشين حصر نف أما هذه مهمة أبو ولد أقول جو كنت دوك أقصنا شغات كين إنما أقبات هذا أبن ديناتي أجنكر تاكو أجنكر تاكو أبن ديناتي أقبات كوكما أول لوكتي أكور ونأب أتبت ونأب أي أنندما أنكوري أنتبت an kuma gabatar da wani abu shine me an fara gabatar da tsoran shedan aka zo daga ba aka yi maganar tsoran Allah wanda tsoran Allah shine muhimmi mafhum tayyib haka innama abun sani kadai zalikum zadin nan qaida ismul ishara ne mukhatab kuma shine kum din nan wannan kada in dai ne a ce zalika in mata ne a ce me
kunna
eh
kunna
za
kunna
zalikunna me da ce a fada me da ce a fada kanna ba ta bugu lokaci shike dan kunnan dai kun gane kunnan jazakumullahu khairan to wannan shine shine to kaida aka za a saka yawa so innama zalikumush shaytan lalle abun sani shaydan ne gare ku shaydan mun sani halitta ce daga cikin halittun Allah wanda Allah ya halicce shi don ya jarrabe mu a gwada imanin mutum a duniya a ga za mu bi Allah ko ba za mu bi Allah ba kawai shaydan manufar jarrabawa ne gare mu kamar yadda a makaranta ake maka jarrabawa kana iya yin jarrabawa first term ko second term ko third term ko first semester ko second semester ko promotion a wani wuri sai an maka jarrabawa an maka interview mafhum wanda ya tashi a tsangaya ana kai hadda akwai ranar karban hadda a tsangaya wata rana da wanne ne yawanci a Najeriya Laraba da yaushe yana saba daga makaranta zuwa makaranta wasu litinin wasu lahadi wasu laraba wato karban hadda to yadda muke karban hadda ko na abu to a duniya Allah ya turo shaydan ne dan a jarraba mu jarrabawa kuma ya taimaka mana mu gyara dan mu je lahira mu shiga aljanna yukhawwifu awliya'a shaydan ne yake tsoratar da waliyansa kalmar yukhawwifu awliya'a
awliya a matsayin menene a nahawu anan a matsayin maf'ulin bihi ne amma ka'ida mu kiyaye yukhawifu na yiwa maf'ulaini guda biyu ne nasaba in kace awliya maf'ul ne to ina dai maf'ulin asalin maganar an goge dai maf'ulin ne shine yukhawifukum awliya'ahu aw yukhawifukum bi awliya'ihi shine shedan yana tsoratar da ku ne da waliyansa ai a yanzu ba ma ga shedan din daga ka tashi zaka dan taimaka kace bari dai akwai kana da wannan kudi miliyan 10 akwai zakka akan ka zakkan nan is 1/40 kada tunanin zaka cire ta nawa ne zakkan miliyan 10 shine 2.5% ya zama nawa eh a yayi yawa a rama bai kai ba 250 Allah ya maka albarka a rama yace 750 kaji ka da yake abun ba qur'ani bane a she fa kai balibin lissafi ne ba maybe na kada da karanta da lissafi degree da masa sun a rama duka lissafi ne so ala ayi halin zakkan miliyan 10 naira 250 sai za ka cire sai wani ya zo ce maka ita zakkar nan ma ba tana faduwa akan mutum ba a ka'ida to wannan mutumin da ke ce maka zakka na faduwa kanka waliyin shedan ne turo maka shi tunda shi shedan ba za ka ganshi ba to a cikin mutane ne yake turo mutane kana tashi za ka je masallaci sai ka ce ga hadiri sai wani ya ce amma kuma malamai sun ce ai larura na yadda wajibi sai ka rage haka ne akwai ad-darurati fi al-ma'zura wallahi waliyin shedan ne ko kuma ana cikin bukata zaka taimaki marayu sai a rika tunanin to ba kai dinkin kayan sallah wa iyalanka ba kuma ai marayu kai bara bariya ma kai yau shekara takwas kana yi to ai taimakon marayun baya karewa wannan shedan ne ya turo waliyinsa ko zaka yi taimako sai ce maka nan Allah baya kada wannan asalin nan Allah baya kada asalin su hadisin shedan din ne wallahi nan Allah yana kada harkar Allah in za a yi da gaske ake yin ta amma ba zai yi kana da arziki Allah ya rufa maka asiri ba kullun sadakar ka naira 100, 200, 500 na Allah yana kada ai ko sadaki ai akwai yadda ake ba da shi yanzu mutum zai aure bai aure kanwarka sadaki sai ka maka naira 500 da Allah ya yi muku zauna lafiya so mu kiyaye cewa na Allah baya kadan ga wanda yake juhudul muqil kokarin marashi 1000 yake da shi sai ba da 100 gudumawa yayi kokari amma kai Allah ba zai fa maka akiri maka sai na Allah baya kada so duk wannan shine shedan yana tsoratar da ku da waliyansa dukkan lokacin da zaka yi wani aikin alkhairi sai kaga wani yazo yana discouraging dinka daga wannan bin Allah din to ya shiga cikin inna ma zalikum shaytan yukhawifu awliya'a ya tunkudo wani waliyinsa ne kawai yazo ya tsoratar da kai mai yiwa ba full time waliyin shaytan bane amma kowane mutum shaytan kan iya nasara a kansa na dan lokaci wani lokaci ma wani bawan Allah ne sai hana ka yin aikin alkhairi saboda a daidai lokacin shaytan din yayi nasara a kansa mafhum tayyib don haka shaytan ke tsoratar da ku da waliyinsa shi yasa a ka'idan malamai alkhawf tsoro kala uku ne gabanin mu magana akai na sha magana akan cewa iya daga cikin abin da ke nuna mana karancin vocabulary a Hausa karancin kalmomin Hausa a wurin tafsiri sai dai in ka zo sai kai ka struggle ba kuma ina cewa Hausa a yare bai da kalmomi ba Hausa a yare ya fi yarurruka dewa a duniya nuna fasahar iya magana amma in ka kwatanta shi da larabci tunda larabci yaren qur'ani ne to sai ka ga kasawar Hausa a matsayin yare kuma duk yaren da ka dauka ko yarbanci ne ko inyamuranci ne ko tangalanci ne ko ibranci ne ko igalanci ne ko teranci ne ko fulatanci ne kowane yare in ka kwatanta da qur'ani sai kaga da larabci sai kaga ya gagara dan larabci gagara ba daure a yarurruka in ka dauki bahaushe in yazo yace yukhawifu awliya'a sai ce yana tsoratar da ku kalmar tsoro ke tabbatar alkhawf in muka zo maganan khashiya sai a ce tsoron Allah in aka zo taqwallah sai a ce tsoron Allah so dukkanin su uku daban-daban ne khawfullah daban khashiyatullah daban taqwallah daban amma unfortunately in mun zo tafsiri sai a ce tsoron Allah a wuce amma ma'anar su ba daya bane suna da alaka da juna amma ba sa daukan ma'ana guda daya mafhum in ka banni yukhawifu awliya shine tsoran kawai shine asalin fassarar tsoro in an ce khawfun la an kace tsoran Allah to shine asalin fassarar tsoran Allah amma khashiyatullah ya dace a ƙara bayani in kace taqwallah ya dace a ƙara bayani iya khawfun la ne kadai za a bari da ma'anan tsoran Allah amma sauran sai an ƙara bayani mafhum sai da haka malamai na a'malul qulub ayyukan zuciya suka ce tsoro kala uku ne cikin abin da ke da alaka da kadai ta Allahnka tsoro na farko shine tsoran haramu tsoran haramu shine irin wannan tsoro din yukhawifu awliya'a dukkan wani abin da Allah ya wajabta maka kana tsoron yin sa ko baka da nutsuwar yin sa to wannan tsoron shedan ne dalili kuma inna ma zalikumu shaytan yukhawifu awliya'a yake tsoratar da waliyansa shi khawfun haramun ne na biyu akwai khawfun wajibun tsoro na wajibi shine a cikin ayar Allah yake fala takhafuhum wa khafuni ku ji tsoro na to kaga tsoron Allah shi tsoron wajibi ne dole sai muna jin tsoron sa na uku akwai khawfun mubahun wato tsoro na halal tsoro na halal shi khawfun wajibin tsoron Allah ya ce masa shine khawfu sirr shine tsoro na sirri tsakaninka da Allah kai kadai kana karanta Qur'ani ba kowa a wurin a cikin dare kana zubar da hawaye shi kuma na biyu tsoro na haramun din shine ake kiransa da khawfush shaytan wa awliya'uhu khawfush shaytan wa awliya'ihi tsoron shaytan da tsoron waliyansa sai na uku na halal shine tsoron kaman maciji shi wannan halal ne shi khawfun mubahun ko khawfun tabi'i wato tsoro na halal ko kuma tsoro na dabi'a natural tsoro dan adam na tsoron maciji tare da zaka iya kashe maciji a gidanka amma baka yadda ku fito da fido in yayyo kanka sai ka ja da baya sai ka kai masa duka to wannan ja da baya da kake halal ne ko tsoron zaki halal ne hatta annabawa da manzanni a cikin su akwai wanda sun yi wannan tsoro na dabi'a da tsoro na dabi'a ya halatta kana jirgin sama kaga za a shiga hatsari ka ji tsoro amma karka yadda tsoro na dabi'a har ya raba ka da Allah shine duk yadda kai karka rasa nutsuwar ka ta bin Allah annabawa suna tsoro na dabi'a shine tsoron wani abu da zai halakar da kai a duniya ba wai kana tsoron sa dan ka bauta masa bane kawai dan kada ya cutar da kai ne a rama zaka yi ba mu ko da misali ɗaya ko biyu ko uku na irin wannan
falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi najrahum wa awjasa minhum قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط
wannan cikin suratul hud aya ta 70 daidai lokacin da annabi Ibrahim ya kawo abinci wa mala'iku ba su ci ba ya musu tayi a ka'idar balarabe ya baka abinci baka saba sai ce wannan bakon sharri ne to sai ya ji tsoro yana jin tsoro sai suka ce kada ya ji tsoro su manzanni ne daga wurin Allah kaga tsoron halal ne ya dauka wasu halittu ne na daban cikin suratul hud aya ta 70 akwai wani misali
fa awjasa fi nafsihi khifatan musa qulna la takhaf
wannan zai zama suratul taha aya ta 67 kissar annabi musa akan saharar fir'auna Allah yace kada ka ji tsoro kaga wannan shi ma tsoron halal ne sai na uku akwai wani misali
fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab fa kharaja minha khaifan yatarqab
suratul qasas kenan ko aya ta 18 da aya ta 21 kenan zai zaba 18 da 21 haka ne wannan kuma kissar annabi Musa alaihi salam lokacin da ya taimaka wa dan kabilar sa akan wani har wancan ya rasa ransa to ai kaga ya gudu a garin yana tsoron kar a kama shi ne to wannan tsoro ne na me na halal tsoro ne tabi'i wadannan su ne aka sa na tsoro amma tsoron shaytan da duk wanda shaytan zai tunkudo ya hana ka bin Allah to sunan sa tsoron haramun ne مفهوم don haka yukhawifu awliya'a fala takhafuhum Allah yace kada ku ji tsoron su wa khafuni ku ji tsorona me dalili da yace kada ku ji tsoron su saboda a kullun shedan baya nasara akan mai imani kuma duk nasarar shedan in ma yayi a nan duniya ne a lahira ba zai yi ba kuma yana da runduna rundunar yake to tunda a cikin ba ne taba ga shedan ko akwai wanda ya taba gani akwai mutumin da ya taba ga shedan babu wanda ya taba gani suwa yake turowa rundunar sa kana da misalin aya arama ko guda daya
istahwadha alaihim ash-shaytan fa ansahum dhikrullah ulaika hizbu ash-shaytan ala inna hizba ash-shaytan humul khasirun
wannan wani sura ne Mujadila aya ta 19 ko kuma a ce aya ta me ko a ce aya ta me aya ta 19 ta nawa ne daga karshe ta hudu Allah ya maka albarka jazakallahu khaira ai sai a riga gwada ku da haka shi zai iya saka gane ina kake a Qur'ani Allah ya maka albarka so daka ulaika hizbu shaytan ala inna hizba shaytani kumul khasiruna da shaydan da rudunarsa ga mai imani ba sa nasara Allah ta'ala ya kare mu daga wannan na'am don haka wa khafuni Allah yace ku ji tsoro na wannan shine tsoro na wajibi tsoron Allah kuma tsoro na Allah shi wannan babu sauki wajibi ne mu yi shi a kowane hali muke sai mun ji tsoron Allah shine khawfun na wajibun aran ma zaka bada misali ko a wuce ko wani tsoro da zaka ba mu na Allah bismillah
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى
wannan cikin zariyat aya ta 40 da kuma 41 suratul naziat aya ta 40 da 41 sai yace kaga wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafs 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa in har ka ji tsoron tsayawa gaba ga Allah ka hana ranka abinda take zo to aljanna ita ce makoma aya ta 40 da 41 to kaga anan tsoro ne na me na wajibi mafhum sai Allah yace ku ji tsoro na kar ku ji tsoron shedan da waliyansa amma da sharadi in kuntum mu'minina in kuna da imani kaga in din nan shartiya ne ina fi'ilu sharti kuntum shine fi'ilu shart ina jawabu shart mu'minin in kuntum mu'minina in har kun kasance mu'minai to ku ji tsoro na don haka mafhumul mukhalafa wanda ba mu'mini ba fa yana jin tsoron shedan amma mu'mini yana jin tsoron wa yana jin tsoron Allah shi yasa a ka'ida mai imani tsoron Allah ka yafi tsoron komai a duniya tsoron Allah ka yafi tsoron komai a duniya in ka rike Allah ba abin da ke baka tsoro kuma akan me akan ka rabu da Allah duk girman jarrabawa sai ta kara maka imani da Allah ai sai mu karanta su habbai suna tunkaran kalubale kuma imanin su na karuwa mun karanta annan Ali Imran ga kuma tan Ahzab wal mara al mu'minun al ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu sai ce me وما زادهم إلا إيمانا وتسليما آية 22 أحزاب wannan ka'ida idan fitina ta tunkara ka daga shedan kana kara ruko da Allah kuma imanin ka yana karuwa ba yana raguwa ba Allah ta'ala ya kara mana tsoron sa ya kuma kara mana imanin mu na
ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم
ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ya bata maka rai kada ya sa maka bakin ciki in kana kallon jama'a suna ta tsere tsere da gaggawar shiga kafirci innahum lay yadurru Allah shay'a wannan duk abin da suke ba za su cutar da Allah da komai ba yuridu Allah Allah yaj'ala lahum hazzan fil akhirah kawai ta sani cewa Allah ya sa ba su da rabo ne a lahira. Allah bai sa musu rabo a lahira ba. Walahum azabun azim, kuma suna da azaba wacce take mai girma. Ni da ku Allah ya kare mu daga azaba mai girma. Wala yahzunka alladhina yusariquna fil kufr. Kalmar yahzunka wa fi qira'ati sai a ce me? Wala yuhzinka. Ana karanta da haka. Me bambancin anahu yuhzinka da yahzunka? Idan muka dauki sarraf nasu da nahu, me bambanci?
Wannan lazim.
A'a, ba mabdu' al majhul bane. Na'am. Eh? Ba majhuli bane. Ba majhuli bane.
Wannan lazim ne, muta'addi.
Muta'addi da lazimi. In kace yahzunka daga hazana ne.
Na'am.
Yuhzinka kuma daga ahzana.
Na'am.
So fi'ili ne muta'addi da lazimi. Lazim ba wanda mafhum?
Na'am.
Ka wanne ne muta'addi? Muta'addi shine yuhzinka saboda yana da me?
Ziyada.
Yana da ziyada kuma yana daukan maf'ulin bihi. In kace jaa Ibrahimu, wani fi'ili ne? Na'am. Wanda lazimi ne, Allah ya maka albarka. In aka ce ajlasa Muhammadu Ibrahima, ya zama me?
Muta'addi.
Shi ne bambanci. So dole ka bambance la. In kace wala yahzunka daga hazana ne, ala wazani fa'ala. Yuhzinka ala wazani ahzana, ala wazani af'ala. So da haka wannan sulasi ne, wannan kuma rubai ne. Yanzu haka wala yahzunka, kada su bata maka rai. Suwa alladhina yusari'una fil kufri. In kuma shi ne ba ile. In aka ce wala yuhzinka, ya zama me kenan fasararsa? Wala yuhzinka, kada ya bata maka rai. Me kenan alladhina yusari'una fil kufr? Mafhum? Wannan da fassara lazimi ne sulasi, wannan muta'addi ruba'i. Karka bari abinda suke bata ranka. Karka bari abinda suke ya bata ranka. Mafhum? Su wane ne alladhina yusari'una fil kufr, wanda suke gaggawa a cikin kafirci? Dabi'a ce ta duk mutum mai imani, din yaga ana bijirewa Allah baya jin dadi a rai. Kisa Allah ya ce qad na'lamu annahu la yahzunuka alladhi,
qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun,
wa innahum
la yukadhibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun.
Kuma wa in kana ba wani sura wannan na hali kuma? Yawwa, al'am dai aya ta nawa? Aya ta nawa? 34. Allah ya maka albarka. Haka ne, al'am ba na hali ba. Aya 34, kana qadi na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadhibuna walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. To dabi'a ce ta duk mai kira zuwa ga Allah, in yaga ana kafircewa Allah hankalinsa na tashi. Amma wannan ko ba dalili ne zagi mutane ba zai ci gaba da rarrashin su. Kamar yadda fiyayyen hadita ya ce alaƙar sa da mu shi ne, mu muna ta ƙoƙarin mutane sai mun shiga wuta, shi kuma yana ta kakkaɗewa a jikin wutar, ba zai bari mu fada ciki ba. To shi mai karantarwa ransa baya ɓaci don an ɓata, da zai sa har yi magana saɓawa addini zai kwantar da hankalinsa ne ya gyara. Don mai abun faɗa baya faɗa, shi duk mai abun faɗa baya faɗa. Mai katallan wai matsaci shi yake kaiwa kasuwa, amma mai tallan zuma gida ake zuwa a same shi. Yanzu wannan taruwar anan da kuka yi duka, akwai wanda aka bashi naira ne ya zo? Babu. Me dalili? Saboda saƙon Allah ne, kowa zai ƙona mansa ya taho ya zo ya zauna ya ji. Amma duk wani taro in ba na Allah ba yi juwa ne sai an kawo bajetin tara jama'a. Jama'a za ku taru sai an ɗan ba da wani abu a tattara su. Amma in taron Allah ne, babu wanda ya san yadda wani ya zo nan wurin. Shi ne asalin tallan zuwa ɗin fa kenan. Wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr, gaggawa da suke cikin kafirci, kada ya bata maka rai har ka yi maganganun da bai dace ba, ka ci gaba da rarrashin su da kiransu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma hasadin fa zuwa ga sabon Allah ka duba wani amma ba kafirci bane yanzu wa'azi kusan kashi 99 cikin dare duk inda ake wa'azi kyauta ne sadane an gama a ce a bada sadaka a wasu wurare yanzu anan bauma ta ba za ga da kula ba anan masallaci a kullun ana bada abincin mutum 1200 mafi kankanta wata ran har 1800 kuma kowanne mutum ana ba shi abincin 1000 naira 2500 naira 2500 wa mutum 1200 mafi kankanta wata ran 1800 da Allah kai lissafin miliyan nawa ne kullun kusan miliyan 9 ko abin da ya sama da aka ake kashi a kula ba mutum sai ya ga kula a taimaka ba mafhum tayyib ka zo masallaci ka ji wa'azi ka tsaya kai magariba a baka abin da baki ka ci abinci ka tafi abinka kuma abincin naira 2500 mutum daya amma in harkar duniya ne yanzu taron kwallon kafa ticket sai ka saya ka kona man ka kaje kuma sai ka je can tun daga gate sai ka ga wani jami'in tsaro da doguwar bulala kana da tushe din da kana bi gefe kada da ke ka kuma kana wurin can sai wuri ka bosu ayo ka sabu ko sai azu ana duka wani kato ya bangaje ka ka fadi kuma ba kai ake du nema ba a dake ka da bulala da kudin ka da tiket din ka kuma ka sha duka sai zaka gudu sai shi daga ci habawa da ba kai ka kan ka kariya kudi ba maka da fika bar kudin ka anan wurin sai ka dawo ka zauna ce sa harka fataccen kai take harkar Allah ita ce hakkar kai salloli biyar a jam'i baka bada kwabo daya juma'a babu jin wa'azi babu a rediyo ba wanne zai biya a sa ma kana ji a rediyo ci baka sai da akai aka saka ba shi yasa ilimin ya mana yawa addini ya zama bulus wani bai ga darajar sa Allah dai shi samu wani ya lafiya to da haka suna gaggawa cikin kafirci wato gaggawa sabon Allah yake sa ma sai an kashe kuɗi ai mutane kuma suna jira su kashe kuɗin su don su saba wa Allah amma bin Allah kyauta ne bulus ne amma ba kowa yake iya yi ba wala yahzunka alladhina yusariquna fil kufr innahum lan yadhurru Allaha shay'a ba za su cutar da Allah da komai ba yanzu duk duniya idan aka kafirce Allah zai cutar da Allah wallahi ba zai cutar da Allah ba yana iya yin al'aza amma ba zai addarar ba haram ba zaka ba misali ba ya daya qur'ani
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب وأعد لهم عذابا مهينا
جزاكم الله خيرا إن الذين يؤذون الله ورسوله muhallu shahidi yu'dhuna Allah zai zama cikin ahzab aya ta 57 zai zama haka ne wadanda yu'dhuna Allah suke cutar da Allah da manzonsa kaga anan yu'dhu yana daga cikin matsalar Hausa kaga anan yace lan yadhuru Allah shay'a ba za su cutar da Allah da koma ba kuma yace lan da ke iya korewa har abada a can kuma yace a cikin ahzab aya 57 sai yace suna cutar da Allah da manzonsa kaga a Hausance muna fassara yu'dhuna da laye duru duka cutarwa ne amma ba dai bane shine matsalar language wato shi Qur'ani balarabe ne duk iya Hausan mutum da iya kowane yare a duniya in zai fassara maka Qur'ani yana baka shine kawai dan ji da halinsa kamar yadda nake cewa baka jin sa a Qur'anancin sa sai ka ji shi a balarabin sa idan ka ji Qur'ani a balarabin sa shine a yadda yake a Qur'anancin sa ke sa dukkan tafsirin Qur'ani da wani yare ba Qur'ani bane sai dai fassarar Qur'ani a larabcin ne Qur'ani amma any other language sai dai ake fassarar Qur'ani yanzu ka duba anan ya ce lan yadhurru Allah shay'an sai da Allah ko mai ba a hazaf ta 57 yake cewa kuma suna tutar da Allah da manzo amma bambancin anan kalmar garra aka yi aiki da shi can kuma aza ne to akwai bambanci tsakanin aza da azgur amma ba haushi bai bambance su kalmar durru da yace ba za su cutar da Allah ba shine cutarwa da ke da wani tasiri a jikinka physically zarra kuma aza kuma shine cutar wanda bai iya cutar da kai physically sai dai yana iya cutar da kai ko psychologically ko kuma ya sa maka dan wani trauma na bacin rai yanzu misali idan na dauki bulala ko aka dauki bulala aka buga mutum an maka kalmar darra ne ko ainihin adur ne aka masa ko kuma al'aza adur ne amma idan ka zo masallaci wani ya ci albasa a abinci sai kana jin hamamin albasa kana dan kawar da kai addur ne ko kuma al'aza al'aza ne shine bambancin su shi yasa ake cewa in ka ci albasa ko da farnuwa karka ba masallaci ai kaga dan ka tsaya kusar mai cin albasa ba wai cutar da kai yake kaman bulala ba to ne shine bambancin su wato adama kana da ayat da suka zo duka biyu a ciki da kalmar al'aza da addur akwai lan yadurrukum illa adha haka ne
lan yadurrukum illa adha wa yuqatilukum yuwallukum al-adbara thumma la yunsarun
jazakum Allahu khairan nan Ali Imran 111 sai Allah yace lan yadurrukum illa adha ka gadi ba za su yi muku adurr ba ma za su yi muku al-adha kaga qur'ani ya fasara su duka biyu lay yadurrukum illa adha ba za su iya muku adurr ba adha za su iya al'adha sai shi zai ce lay yadurullaha shay'a wa lahum yuridu Allahu an la yaj'ala lahum hazzan fil akhirah Allah iya ne kan alakhirah ba su da rabo ne duk wanda ya bijire wa Allah alakhirah bai da rabo wa lahum adhabun azim suna da azaba wacce take mai girma Allah ya kare mu daga azaba mai girma akwai aya ɗaya da zaka ba mu a fasara wannan mu miƙe in babu mutashi bismillah to sai mu tsaya akan ta
bal kazzabu bis-sa'ah
in shikenan bismillah
wa a'tadna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira wallazina kazzabu bi-ayatina sanastadrijuhum حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين
تو اي ولا ريبيو هذا ما نكاو منكو بل كذبوا بالساعة ذي لما تكيون فرقان كو آية تقوم شابية زوا تقوم شابية سيكو مكاكوما أعراف كو آية تدريد تمانين دبيو زوا تدريد تمانين دعوكو wannan misali ne da fasara wannan ayoyi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa afa ya ishe ka haka ya isa darasi ya isa ya kare haka Allah ta'ala ya tsaka hade sai mu gobe yawa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa afa ya ishe ka haka wannan sai ka gano wannan